أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan haka ƴan uwa mata da muka hada wannan masallaci ne Usman bin Affan, ina mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. barkanmu da haduwa a safiyar yau Asabar 20 ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda shine daidai da 30 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya. A wannan majalisi da yake gudana a wannan masallaci a wannan wata mai albarka, kuma cikin sura mai albarka, suratu Yusuf alayhi salatu wassalam, yau shine zama na 13 a cikin wannan sura idan ba a manta ba. A farko muna fara marabci da bakuwa ta musamman da muka samu a majalisin mu yau, uwa kuma kaka kuma dattijuwa ta sunna Hajiya Safiya, wadda aka fi sani da Hajiya Yaya, wadda mazauniyar nan unguwar Gadon Kaye ce. A idan su aka haifi wannan majalisi na tafsirin Alkur'ani kusan shekaru 20 da wani abu zuwa 30 tun lokacin margayiya malama Halima Shitu, Allah ya mata rahama. In ka shigo masallacin nan to su Hajiya Yaya za ka fara gani a sahun farko, amma aka ce wai yau da gobe saboda yanayi na girma da nauyin jiki. Hajiya tana gida, tana jiyo mu daga gida, amma yau ta karrama mu da ziyara. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi, ya sanya mata wannan aiki nata a cikin mizanin ladanta. Idan ba manta ba, zaman da ya gabata mun tsaya akan aya ta 55, inda Allah madaukakin sarki yake gaya mana abin da ya gudana tsakanin Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da wannan sarki da ya sa aka kawo shi sakamakon fassarar mafarkin da yayi, kuma sakamakon mafita da yayi, fada musu na abin da za a yi riko da shi a samu mafita akan wannan yanayi da mafarkin sarki ya kunsa, na bayanin me abin da zai faru da wannan al'umma na shekaru 7 da za a yi cikin wadata, shekaru 7 da za su biyo baya wanda za a yi su a cikin yanayi na kunci da rashin wadata, ruwan sama bare a samu albarkatun gona, sannan kuma da shekara guda da za ta biyo baya wadda kuma Allah madaukakin sarki zai yalwata musu. Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya bada sharadi wanda shine a ƙara tantance gaskiyarsa, kuma mun ji abin da ya faru har zuwa da sarki yasa aka kawo shi gare shi. Karshen abin da ya roƙa daga gare shi shine qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim, ka sanya ni in zamanto mai kula da abin da ya shafi taska na albarkatun ƙasa, na amfanin gona, a riƙe amanar wannan al'umma din ta wannan fuska, lallai ni mai kiyayewa ne kuma masani ne akan yanda zan gudanar da wannan abu. Na'am malama, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء, نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajra al muhsinin. Allah madaukakin sarki ya ce kamar haka ne, muka kafar da Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam a ban kasa, muka tabbatar da shi malam ya ce Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa ya tabbatar da Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam fil ardi ay fi ardi misra, a wannan gari na Misra Allah ya tabbatar da shi kuma ya amintar da shi bayan abin da ya samu na jarabawa da kunci da matsi. Yanzu ya fito gashi a cikin gari yana zaune a nan dai garin da aka yi mishi wannan abin da aka sa shi a kurkuku, yanzu kuma gashi ya fito yana zama cikin yanci, cikin kwanciyar hankali. yatabawwa'u minha haythu yasha, yana kai kawo a cikin wannan gari yanda ya ga dama, babu wata sa ido ko kuma babu wani abu da za a ce ana kokarin a jefe ka da shi sakamakon wannan abu da ake zargin shi da shi, babu hantara, babu kyara. haythu yasha'u, yanda ya ga dama, kamar yadda wannan kalma ana karanta ta da wajahi guda biyu. Akwai riwaya da ko qira'a da ake karantawa haisu na sha'u, ai ma'ana Allah ya ce yanda muka ga dama haka muka bashi dama yake gudanar da kaikawansa a cikin wannan gari. Kamar yanda kuma akwai qira'a wadda ita ce ta fi qira'al baqun, yani jumhur, wacce qira'a ce ta Ibn Kathir al-Makki, wannan kuma qira'a ce ta jumhurin qurra cewa haisu ya sha'u, ai kamar yanda shi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam din yake so. Sai dai me yanda yake so, yanda ya ga dama ai ya biyo bayan ganin damar Allah madaukakin sarki ne. Da haka Allah ya bashi dama yayi kaikawo a cikin garin Misra yanda ya ga dama, ya sa kafar shi inda yake so ya dauke inda yake so. Sai Allah madaukakin sarki ya ce nusibu bi rahmatina man nasha, kamar haka ne muke samar da rahamar mu, muke sadar da ita, muke tanada ta ga wanda muka ga dama a cikin bayinmu. Ma'ana Allah madaukakin sarki yana azurta bayi da rahamarsa ta fiskoki daban-daban yanda ya ga dama. Malam yace ai wa ma adana sabra Yusuf ala adha ikhwatihi wa sabrihi ala al-habs bi sabab imra'ati al-aziz, falihada aqabahu Allah azza wa jalla as-salama wan-nasr wat-ta'yid. Allah madaukakin sarki bai sarayar da hakurin da annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya ba akan cutarwar ƴan uwansa, bai sarayar da hakurinsa da ya yi a gidan kurkuku da zaman da ya yi na cutarwar da ke ciki ba, bai sarayar mai da hakurin da ya yi tun farko na abin da aka jefe shi da shi wanda bai aikata ba da gurin wannan mata. Don haka sai Allah madaukakin sarki ya biye mai bayan wannan hakuri da ya yi akan hakuri da abin da yake sunan shi nasara, sunan shi taimako, sunan shi Allah madaukakin sarki ya jibi al'ajibinci al'amarin ka. Shi yasa ya ce wala nudhi'u ajral muhsinin, ba ma tozarta ayyukan waɗanda suka kasance sun kyautata, ladan su yana nan a tabbace, kuma Allah madaukakin sarki zai shiga cikin lamarinsu, ba wai kadai anan abin da ya shafi rayuwar duniya ba. Wala ajrul akhiratu khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun, abin da yake a gurin Allah madaukakin sarki da za a samu na sakamako na lada na tagoma shine alkhairi, to shine yafi alkhairi sama da abin da za a gani a nan duniya din wanda Allah madaukakin sarki zai iya ma bawa bayinsa na abin da ya shafi nagarta da suka yi da ayyuka na kan. Shi yasa malam yace yukhbiru ta'ala anna maddakharahu Allah li nabiyhi Yusuf alayhi salatu wassalam fi dar al-akhira a'zam wa akthar wa ajal. Allah yana gaya mana cewa abin da ya tanada wa annabinsa annabi Yusuf alayhi salatu wassalam a ranar gobe kiyama, ma'ana sakamakon da zai samu to a'zam ya fi girma, wa aktharu ya fi yawa, wa ajallu ya fi daukaka sha'ani ya fi daraja, mimma khawwalahu min at-tasarrufi wan nufuzi fi dunya, sama da abin da ya bashi dama a kan shi na iko da ya samu na gudanarwa, na damar da ya samu na cewa ga yanda za a yi ayi a nan duniya. Ma'ana Allah madaukakin sarki yana daga cikin ni'ima da yake yi mawa bayinsa, yana daga cikin alkhairi da zai ba ma bawa shine rayuwa ta yanci. Ya zamanto ka zauna nan ka tashi nan baka tunanin wanda za a ce maka dan me isa ko nan ba iyaka bace ko baka da damar da za ka yi kaza. Da haka Allah ya mishi wannan falala. Sannan kuma ya kara mishi da cewa kana gani ko kana zatan alkhairi ma al'umma, kana da tunanin ga abin da za a samu gyara a cikin al'umma, to kuma Allah sai baka damar da za ka yi wannan abu. Domin yana daga cikin abin da Allah zai jarabce ka da shi shine kana kallon daidai, kuma baka da damar da zaka ce ai daidai din nan ballantana ka ba da gudunmuwa gurin aikata daidai. Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya hangi matsalar ko ya santa kuma ya fahimci maganin, sai Allah madaukakin sarki bai ba shi kewa ta jin wannan abin ina kallon ga abin da ya kamata a yi anki ayi ba, sai aka ba shi dama ne shiga ya ba da gudunmuwa shine ma mai cewa ga yanda za a yi. To da haka wannan falala ce da ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mishi, kuma sai yake gaya mishi duk fa wannan tarin falala da aka yi, to Allah madaukakin sarki ya tanadar da abin da yake yafi haka na alkhairi da zai samu a ranar gobe kiyama. Kamar yanda yace akan annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam, hadha ata'una famnun aw amsik bighairi hisab wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Abin da yake gurin Allah madaukakin sarki shine yafi yalwa, shine yafi yawaita, shine yafi alkhairi, kuma shine mai dawwama. Wannan kuma ba wai kadai ga annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ba, ga duk wanda ya kyautata ga Allah madaukakin sarki, ga duk wanda ya kyautata ga bayan Allah, to Allah ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada, duk wanda yake sun kyautata kyakkyawa, to Allah madaukakin sarki zai saka musu da abin da yake kyakkyawa kwatankwacin abin da suka yi ya ma kara musu. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. دكوا لنم أيوي سنانوني عند الله مدعوككين سركي يتاندر وباين سوات عند سكي سم أيكة أيكة نقري زاس سامو كتشاون ساكمقو أرايو الدنيا زاس سامو أبن دزي دارة راي وان دزي نون الله مدعوككين سركي أنا تارد سودو من زي كيمكيسو zai iya musu zai shiga lamarinsu kuma sannan mafi dadin abu shine samun abin da yake na gurin Allah madaukakin sarki na abin da mutum zai samu na kyakkyawan sakamako a ranar gobe kiyama wanda yake nuna cewa wannan shine sako ko sakamako madawwami da dan adam zai samu a cikin rayuwarsa dan haka wannan sai ya zamanto kamar wata bishara ce ake yi ga bayin Allah mu'minai su sani cewa duk abin da suka kyautata to Allah madaukakin sarki ya tanadan musu da kyakkyawan sakamako tun anan duniya sannan kuma ya tanadan musu da kyakkyawan sakamako a ranar gobe kiyama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya alƙawaranta wa kansa kamar yadda a cikin wannan aya din zamu fahimci cewa Allah madaukakin sarki ya sanya ihsani ma'ana kyautatawa a tsakanin su sannan kuma ya sanya ihsani da zaka yi masa hanya ce da zai samar maka ya yalwata maka ya fahimtar da kai ya kuma haskaka basirarka akan ilimi dan kan kana so ka samu fahimta ta addini kana so ka samu yalwa ta kirji kana so ka samu dacewa akan Allah madaukakin sarki ya maka gamon ka targa abin da yake na ilimi na gaskiya to lallai ne ya zamanto kai iya bakin kokarin ka gurin kyautatawa a cikin alakar ka da ke tsakaninka da Allah madaukakin sarki da kuma alakar ka da take tsakaninka da sauran bayin Allah domin almuhsinin Allah madaukakin sarki bai katange shi kadai almuhsinin Allah madaukakin sarki bai katange ta kadai ga bayin sa wadanda yake shi kadai suka yi mawa ibada ba shi yasa kamar yadda muka faɗa a zaman da ya gabata inna Allah kataba alihsana ala kulli shay kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya rubuta kyautatawa akan komai game da komai Allah madaukakin sarki yayi umarni da a kyautata naka karki zamo mai gyara alakarki da Allah madaukakin sarki amma mai tozartowa gabatar zartarwa ga bayin Allah wannan yana gadar miki da hadari kamar yanda karki zamanto kuma mai kyautatawa ga bayin Allah amma kuma ki kasa kyautata alakarki da Allah biyun ake so a hada mun ga yanda annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yayi kokari gurin tabbatar da hakarin a matsayin sa na annabin Allah kuma ababan kwaikwayo a gare mu ya kyautata alakarsa tsakaninsa da Allah ya kyautata alakarsa tsakaninsa da mutane da wanda suka yi mai daidai da wanda ma suka cuta mishi duka ihsanin shi ya shiga gare su kuma Allah madaukakin sarki ya sakanta mishi sakamakon wannan ihsani dai na'am malama
wada'a ikhwatu yusuf faqadqalu alayhi fa'arafahum wa hum lahum ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنذرين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
العلامة ابن كثير رحمة الله عليه أكد أشمع أنهم آيوا إياك ومن أثر ونديكي دقاء السدي دا محمد بن إسحاق دا ما وسو كمرين دي فالآلة بشكل ما لمن تفسيري نتشيوا دليل ديسا يوم النبي يوسف عليه الصلاة والسلام سكبوز ونندرين مصر نتشيوا al'amarin da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya faɗa na fassarar mafarkin sarki ya auku an yi shekaru 7 cikin wadata sannan kuma sai Allah ya madaukakin sarki ya nufa wannan shekaru da annabi Yusuf ya hasashen za su auku na fari da rashin samun amfanin gona suka auku dan haka suna can a garin su wanda yake sunan garin su Kan'an kamar yanda na faɗa sai suka samu labari a Misra akwai wani shugaba akwai wani waziri wanda aka sanya na ma'adanai da tattali da arzikin kasa yana bada abin da ya shafi na abinci kuma sannan ka bada makwafi ma'ana abincin yayi karanci amma ba a ƙara kuɗi ba ba a tsawwala ba dan haka sai suka taso tun daga garin su Kan'ana wanda yana cikin kasar Filistin a yanzu suka taho har wannan gari na Misra domin su ma su samu abincin da ake nema ko kowa yake bukata a wannan lokacin tunda sun ji cewa wannan abincin yana nan gurin dan haka da suka taho da abinda za a ce za a iya bayarwa fansa ma'ana suka zo da hazin su ko dai ta kuɗi ko kuma wata bid'a da za su zo da ita ma'ana wani abu da za su bayar makwabinsa a ba su abinci wanda yake suna bukata dan haka shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana waja'a ikhwatu yusuf sai ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam suka zo zuwa ga gare shi ma'ana ikhtisarin nan dai na Qur'ani da nake ta nuna mana cewa sun iso garin Misra sakamakon wannan yanayi kuma sun zo har an kai su gurin shi kai tsaye amma duka Allah madaukakin sarki ba mu dogon bayani ba kawai aka ce waja'a ikhwatu yusufa ai ƴan uwan annabi Yusuf sun zo garin Misra wa dakhalu alaihi sannan sun je zuwa gare shi wanda wannan yana cikin babban abun muhimmi da malamai suke faɗa za a fahimta a nan shine annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da ya karɓi wannan wakilci bai koma yayi bacci ba ya karɓe shi da ya ce inni hafizun alim to da gaske yayi zamanto hafizun din domin gashi zuwa gare shi ake zuwa sanda aka zo da bukata ma'ana bai koma gefe ya ce kai yara ku ci gaba da kula ba wanda wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata a ce duk wanda ya jibinci wani al'amari na abin da ya shafi al'umma kuma kai yanzu zaka dauki amana shi to karka koma gefe kai bacci dan da suka je gurin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wanda abin da ya kawo su kamar yadda na faɗa shine sun zo neman kayan abinci kamar yadda sun taho wannan tafiya ne kamar yadda yazo a wannan asar din na cewa sun yi wannan tafiya ne bisa umarnin mahaifinsu bisa sahale washi a gare su na cewa su je su nemo abin da za a ci a garin Misra da su da iyalansu amma kuma da ya tashi ba su daman nan su taho sai suka taho su goman nan banda wannan karamin kani nasu Binyamin wanda suke ciki ɗaya kenan ko za a ce shaqiqin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam daga da suka zo sai malami ce falamma daqalu ala yusuf wa huwa jalisu fi abhatihi wa riyasatihi wa siyadatihi arafahum hina nazar ilayhi lokacin da suka zo gurin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yana zaune a cikin shiga wanda take ta alfarma a cikin shiga ko yanayi wanda yake na shugaba ne shi ma'ana ba wai kun sun same shi a cikin ana kace kace ba a'a duk kun ka shigo gurin ka san shi ne jagora ka san shi ne shugaba yana ganin su sai ya gane su fa arafahum yana kallon su shi sai ya gane su amma wa hum lahu munkirun ay la ya'rifunahu su kuma ba su gane shi ba malam yace li annahum faraqu wa huwa saghirul hadath abin da yasa ba su gane shi ba domin sun rabu da shi tun yana karamin yaro mai tasowa shi kuma ya san fuskokin su ya san yanayin su a shekarun su da suke na girma wa baruhu lisayyar kuma suka sai da shi ga waɗannan matafiya walam yadru aina yadhhabu bihi ba tare da sun san cewa lokacin da suka sai da shi nan ba ina za a je da shi bare su tunanin mun zo garin nan ta wannan ko kamar yayi shige da dan uwan mu babu zato babu tsammani dan ba su san inda za a kai shi wala kanu yastash'uruna fi anfusihim an yasira ila man sara ilayhi malai yace kuma da dai ba su ji a ransu ba ba su yi tunanin cewa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam zai kai ga matsayin da ya kai a yanzu bare din suka je suka gan shi su yi tunanin shi ne a wannan gurin fali hadha lam ya'rifuhu wa amma huwa fa'arafahu saboda haka ne su ba su gane shi ba ba su san shi ba ba su fahimci shi ne ba yayin da shi kuma tunda ya mutu wancan tsohon sani fuskokin su suna idanun shi bai manta ba shi kuma sai ya zamanto ya gane su ma'ana mutum yakan iya zamantowa idan ya san yaro karami in wannan yaron ya girma ya zama matashi watakila in namiji ne yayi gemu a fuskar an gan shi sai an mai bayani an ce wane ne ba shi a wane ne ya girma hakan nan amma shi watakila yaron in ya mai sanin kunciya yana tuba fuskar shi tun daga girman ya san shi zai ce kaman na san wannan fuska to ballantana kuma shi da suke ɗan uwan shi ɗan uwan kuma da irin wannan muhimmin al'amari ya faru da ko baka san mutum bai aikata maka irin wannan fuskar shi ba za ta dauki ya idanunka ba ballantana su da suke a matsayin su na ɗan uwan shi shi yasa daga cikin mufassirin suke kawo abinda za a iya kafawa na cewa dalilin da ba za su gane shi ba ciki wasu sun wafaka da Ibn Kathir akan waɗannan da ya kawo na cewa basu yi tsammanin cewa za su ganshi a wannan daraja da wannan manƙaba da Allah madaukakin sarki ya kawo shi kai ba wasu suka ce a'a saboda yana sanye da tufafi na sarauta tufafi waɗanda suke na girma har akai irin kamar za mu iya cewa naɗi da aka yi a fuska wanda bai fitar da ko ya bayyanar da fuskar mutum da za a iya gane shi ba wasu kuma suka ce duk ba ma wannan ba Allah madaukakin sarki ne ya hane su da su gane shi saboda akwai ikonsa da al'amarinsa da yake so ya cika da haka sai bai ba su damar ma da suka ganshi sun gane cewa shi ne ba As-Suddi rahmatullahi alayhi kamar yadda Malik Ibn Kathir ya kawo yake cewa annahu shar'a yukhatibuhum da suka zo zuwa gare shi sai ya fara tattaunawa da su ya fara yi musu magana fa qala lahum kal munkiri alayhim sai ya fara yi musu magana kamar wanda yake magana ce mai shige da dan tuhuma tuhuma ma aqdamakum biladi me ya kawo ku gari na domin an gane cewa ba ƴan gari bane ta iyo ma sun yi bayani cewa mu ba ƴan nan kasar bane ba ƴan nan garin bane fa qalu ayyuhal aziz sai suka ce ya kai azizu inna qadimna lil mirati mun kan mun zo ne fatauci ne muka zo yi domin mu samu kayan abinci qala fala'allakum uyun sai ce da su a'a ban aminta da ku ba ta iya yiwa ku ɗan sa ido ne ɗan leƙen asiri ne da aka tumo ku daga wani gari ku zo ku ga me muke gudanarwa a garin mu qalu ma'azallahi sai suka ce muna neman tsaron Allah madaukakin sarki qala fa min aina antum sai ce da su to daga ina kuke qalu min biladi kan'an yace sai suka ce muna tafe ne daga garin kan'an wa abuna yaqubu nabiyullah ko mahaifinmu annabi yaqub ne annabin Allah kun ga sun ƙara bashi ne tabbacin cewa su ne ne qala walahu auladun ghayrukum yana da wasu ƴaƴan bayan ku qalu na'am sai suka ce eh kunna 12 mun kasance mu guda 12 ne fa zaaba asgharuna sai karamin mu ya tafi halaka fil bariya sai ya halaka ya mutu a can a bayan gari mun tafi a can wani guri da muka je wa kana habbana ila abina kuma shine yafi soyuwa ga mahaifin mu sama da mu wa baqiya shaqiquhu sai karamin ma'ana dan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi ya rage fahtabathu abuhu liyatasallam ko sai suka ce baban shi ma'ana ku zuwa ku gani yanda bai har yanzu akwai wani abu a cikin zuciyarsu ba su ce baban mutum da suke labarin suna cewa abuna abuna amma da suka zo nan wai fahtabathu abuhu sai baban sai ya rike sa ya kulle shi ya iya sake shi liyatasallabi anhu saboda ya samu ɗebe kewa game da wancan wanda ya bata din daga wancan wanda ya halaka sai ya rike karamin yake kin ya sakar mana da shi fa amara bi inzalihim wa ikramihim annabi yusuf alayhi salatu wassalam sai ya umarni da a sauke su a masaukin baki a karraba su mana kun tashi kawai daga baki wanda suka zo fataucin yanzu kun zama baki na musamman har minista na albarkatun kasa na tattalin arziki ya sa a baku masauki wanda yake na musamman wanda za ku zauna a ciki ولما جهزهم بجهازهم ما لم يجي او اوفى لهم كيلهم ابن ده الله مدوكين سركي يكي نفي ده ولما جهزهم بجهازهم يا يندا wannan sarki wannan shugaba afwarwa kenan annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya tattala musu ya adana musu ya hada musu abinda suka zo nema abinda suka zo su fansa na abinci ga abinda suka zo za su sai wannan abincin da shi sannan ga abincin kuma an hada musu وحمل لهم احمالهم اكدكورا musu wannan dauri dauri na kayan abinci akan dabbobin su wanda za su tafi da su yanzu kan an sallame ku qala tuni bi akhin lakum min abikum sai ce da su ku zo min mana nan gaba din za ku dawo ku zo min da dan uwan nan naku wanda yake dan uwan ku ne daga mahaifin ku alladhi zakartum ma ne ce wanda kuka ambata ya nuna kenan sun ba da labari da bakin su kuma shi ya nuna musu daga abin da kuka faɗa to na samu hujja ku zo min da wannan dan uwa naku wanda yake daga mahaifinku sai musu ta'lili li a'lama sidqakum fi ma zakartum dan ku fahimci gaskiyar abin da kuka bani labari shin daga sauke ko kawai dadin baka ne ko kawai shaci faɗi kuka yi
فإن لم تأتوني ألا ترون عفوا ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين يجي شموي بابا غني ني كم يشك مودو ني ني يشك سكيري ني أكن أبين دكتا زوفا أو نا أقولينا بانتوي يموكو با نا شكا موكو أبين دكتا زوفا دشينا بكاتا وأنا خير المنزلين سن أنقاني مبي كاو كومي كاو تتسو كرباكيني نا كرما كنا متنتاكو قسامون سواما ندني ما لن يشي يرغبهم في الرجوع إليه yana kwadaitar da su yana jan hankalinsu yana fadan kalmomin da zasu sa su ƙara nutsuwa gurin dawowa zuwa gare shi tare da dan uwan nan nasu sun marhabahum sai kuma ya fadi kalma wadda take za ta tsoratar da su yace fa illam ta'tuni mana ana muku jan kunni yanzu ana muku gargadi fa illam ta'tuni bihi mana yace ai illam taqdimu bihi ma'akum fil marrati thaniya idan ba ku zo min da wannan dan uwana ku ba zuwa na gaba zuwa na biyu da za ku yi فلا كيل لكم عندي اي فليس لكم عندي ميرا باكو دا اوان دا زان يمو ما انا بزان اونا مكو ابن دا كو كزوني ما انا بكاتا بدا اكو باني شرق انسامو كو بكاين ابنشي شيني كو تاو من دا نموانكو سنا دا ذابي باسو دا شي دو مو انش جهالين دا اكا شي دا اوان نلو كتر سي ألا يا آدنا ما كتس اهنن النبي يوسف عليه الصلاة والسلام كما يسن يتشيوا للي sai sun dawo gare shi domin duk dan adam inda yake yana bukatar abinci shi kuma shi Allah ya ba wannan falalan na tattala wannan abun daga shi nan ba ma kasar da yake ba ta Misra har makutan kasashe ma ana zuwa a zo a samu abin da za a ci na ka sai ce fala kayla lakum indi idan ba ku kawo mun dan wannan naku wato ba ku da awo a guri na kai wala taqrabuni kar ma ku kusanto ni kada ma ku zo kasar Misra in ma kun zo ba zan muku awo ba mana kin gani ya ƙara jaddada musu cewa ba za su samu abin da suke nema ba ma idan sun zo dan ka in har suna so su samu to lallai ne su yi kokarin su cika wannan alƙawari da bukata da ya zo musu da ita qalu sai suka ce sanurawidu anhu abahu zamu iya bakin kokarin mu zami kai kawo a gurin mahaifinmu kun ga dai kalmar murawada din nan ta kuma dawo mana at-talab marratan ba'da marra mutun yayi kai kawo ya nemi abu bi rifqin waliyin cikin tausasawa da kwantar da kai ma'ana zamu rarrashi babanmu zamu lallabe shi saboda su nuna mai fa irin matsayin da wannan dan uwana su yake da shi a gurin mahaifinsu da haka sai suka ce qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun suka ce da shi lallai zamu yi kokari mu lallashi mahaifin wannan yaro abahu kamar ba kan baban su suke magana ba sanurawidu anhu abahu zamu lallabi mahaifin nan nasu da mahaifin nan nashi domin ya bamu shi mu zo maka da shi wa inna lafa'iluna kuma lallai mu masu aikata hakan ne ma'ana zamu iya bakin kokarinmu imma dai gurin lallashin mahaifin nan namu domin suka ce malamai suka ce lafa'iluna tana komawa ko dai akan murawadar ko kuma akan zuwan da ba su yi da shi kenan suna ba shi tabbaci za mu lallabu mahaifinsa kuma in dai ya ba mu shi to lallai za mu zo maka da shi kamar yanda ka nema ai sanahrisu ala maji'ihi ilayka bi kulli mumkinin za mu iya bakin kokarin mu gurin zuwan mu da shi gare ka ta din mai yiwuwa za mu iya bakin kokarin mu wala nuqi majhudan ba za mu bar wani yunkuri ko wani kokari ko wani zafin nama da za mu nuna gurin tabbatuwar hakan ba face sai mun yi aiki da shi ni ta alama sidqana fi ma qulnahu ba dan koyi ba saboda ka san ka fahimci gaskiyar mu da muke da ita akan labarin nan da muka baka qala li fityanihi an karanta nan fahim wa qala li fityanihi sai yake cewa ga matasansa ma'aikatansa wannan zarata masu ƙarfi sai yace da su malai yace ai ghilmani matasa waɗanda suke masu aiki a ƙarƙashin sa domin fitiya jam'u ne na fata matashi akwai ƙira'a da aka ce wa qala li fityatihi yace ga matasansa nan kuma wa qala li fityanihi duka dai yana nuna matasa jam'u fata ake nufi wa huwa jam'u qilla jam'i ne wanda yake yushiru qilla wanda yake adadi tsakanin 3 zuwa 9 ko zuwa 10 kamar yanda wasu suke cewa ma'ana ma baina 3 wa 9 aw ila 10 wadan suke bantattun matasa wanda suke nan kusa da shi wanda yake ba su umarni akan abubuwa da yake so a wanza ij'alu bida'atuhum malin yace ai allati qadimu biha liyamtaru 'iwadan 'anha ku sanya bida'arsu, ma'ana hajarsu da suka zo da ita, wanda suke so su fanshi abinci da ita, su bada ita a yi musu amur, to ku sanya ta fi halihim a cikin kayansu da suka zo da su. A cikin awan nan da aka yi musu, to ku ɗauki wannan abu da suka zo fansa, ku sanya shi a ciki, ku goye shi ba tare da sun sani ba. Malam ya ce ai fi amfiyatihim min haythu la yash'uruna, ku sanya ta a cikin kayansu ba tare da sun sani ba. Da haka anan sai malamai suka ce akwai magana akan cewa me ake nufi da bida'a. Ita al-bida'a kamar yadda al-Imam Ibn Ashur rahmatullahi alayhi ya faɗa, yace al-malu aw al-mata'u al-mu'addu lit-tijara, abinda ake nufi da haja. Al-bida'a kenan kamar mu a Hausance muke cewa haja shine wani kuɗi ko wani abu wanda aka tanade shi saboda a kulla a gudanar da cinikayya tsakanin mutane. Akan iya yin ciniki tsakanin kuɗi da abin bukata. Yanzu in ɗauko kuɗi in baki ki ban atamfa, in ɗauko kuɗi in baki ki bani kayan abinci. Sannan kuma akan iya yin ciniki ta hanyar musaya na kaya da kaya, irin cinikin da ake cewa ban gishiri in baka manda, in ɗauki wani abu na amfani kai ma ka bani wani abu na amfani wanda zan amfana da shi makwabin wannan abu. Yace wal muradu biha huna ad-dirahim allati ta'u biha at-ta'am kama fi at-tawrah. Ibn Ashur yace anan ana nufin ad-dirahim, kuɗi suka zo da shi ba wai sun zo da haja bane ba. Yace saboda an ambace ka a cikin at-tawrah. Kuma aqlan abin da zai fi kama hankali shine inda kaya suka zo da su, ta iya yiwa wannan kaya ba za a iya koyaye su a cusa su a cikin wannan kayan abincin da suka zo da shi ba, amma kuɗi cikin sauki za a iya sanya shi cikin kaya kuma ya koyi. Da haka da yace ij'alu bida'atuhum fi rihalihim, a sanya musu wannan kaya wadannan hajar da suka zo da ita, bida'ar da suka zo da ita, ma'ana kuɗin da suka zo da shi domin su kwanci abinci a maida musu shi cikin wannan abin. La'allahum ya'rifunaha, saboda idan sun koma su gane. La'alla a nan gurin ba wai lidan bace ana raba ɗayan biyu, a'a litta'alil, saboda idan sun koma su gane su kuma fahimci cewa gashi an sa musu, kuma sannan la'allahum yarji'un, saboda su dawo. Domin in dai suna da tunani, in dai masu adalci ne suka zo wannan kuɗi kuma ga kayan abinci an ba su, dole za ta sa su dawo. Kenan Annabi Musa alayhi salatu wassalam yanzu anan ya ƙara musu wani turke da zai sanya su idan sun tafi su dawo. Malam ya ce ƙila an ce ma'ana akan abin da dalilin da yasa ya sanya musu wannan kuɗin, khashiy Yusuf alayhi salam an la yakuna indahum bida'atan ukhra yarji'una lil-mirati biha. Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya ji tsoron ya kasance ba su da wani kuɗin da za su kuma dawowa domin su fanshi abinci, domin su sai abinci. Da haka sai ya maida musu kuɗin su saboda su samu ƙwarin gwiwar dawowa idan suka tafi. Qila, aka kuma ce tazammama an ya'khudha min abihi wa ikhwatihi 'iwadan 'ala at-ta'am. Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya kyamaci ya karbi kuɗi ne daga mahaifinsa da 'yan uwansa saboda ba su abinci makwabinsa. Yana ganin darajar su da kima su da girman alaƙar da take tsakani ta fi ƙarfin ya karbi kuɗi ya ba su abinci. Da haka sai ya maida musu wannan kuɗin khufiyatan 'anhu, ba tare da sun sani ba, domin ya maida musu za su shiga shakka a ya aka ya dawo mana da kuɗi me yasa ba zai karba ba. Amma da aka ɓoye sai sun koma can, idan raja'u, idan sun koma to sai su gane ya aka yi aka dawo mana da wannan kuɗin, lokacin kuma dole ne su cika mishi alƙawarin da suka yi mishi wurin dawowa a karbi biyu. Waƙila mana ya kuma cewa arada an yaruddahum idza wajaduha fi mata'ihim tahajjujan wa tawarru'an li'annahu ya'lamu dhalika minhum wallahu a'lam. Mana ya ce dalilin da yasa ya sanya musu wannan kuɗi domin ya sa su dawo gare shi idan suka bincika kayansu suka samu wannan kuɗi a cikin shi. Tahajjujan wa tawarru'an, saboda tsananin jin nauyi da kuma tsantsenin su. Subhanallah. Kuka dai duk da haka dai amma bai fasa musu zaton alkhairi akan abin da ya san cewa a ɓangaren sa suna da alkhairi ba. Gashi dai duk da abin da suka yi mishi, amma abin da ya sani na halinsu bai fasa ya yi musu tunani akan cewa za su yi wannan ba. Ya san idan ya sa kuɗin suka je suka zo wannan kuɗi za su juyo su ce bari su dawo. Wallahi alayhi a cikin littafinsa Alamul Muwaqqi'in ya kawo irin wannan aujuh ɗin, ma'ana ya kawo waɗannan dalilan a matsayin ana ganin abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallatu wassalam yayi wannan sanya musu kuɗi kenan a ciki. Irin su guda uku nan ya kawo sai ya ƙara da cewa annahu khashiya an yadurra ahada bis-samani bihim, ya ji tsoron cewa in ya karɓi kuɗin nan da gare su kamar zai cutar da su, ma'ana ba su da ƙarfi, masu rauni ne su, to in ya karɓi kuɗin za su iya shiga cikin wani hali na matsi wannan yayin da kuma ya kara cewa annahum arahum karamuh ba komai yasa ya basu wannan kudin ba domin ya nuna musu karamcin sa wanda wannan zai sa idan sun tafi su kara jin nauyin sa su dawo dukkan waɗannan abubuwan ijtihadat ne na malamai da suka yi akan cewa ga dalilin da yasa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya sanya ma wannan yan uwanan sa kudin da suka zo da shi domin su sai abinci saboda idan sun tafi su dawo amma ga hikimomi ko ga audio din da malamai su kirin to me ya faru da su da tafi yanzu sun gama da gurin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sun juya sun koma zuwa garin su falamma raja'u ila abihim lokacin da suka koma zuwa ga wa mahaifinsa ma'ana a bayan an wannan al'amarin da ya faru da suka tashi su rufe ko ina ba sai gurin mahaifinsu qalu sai suka ce da shi ya abana muni'a minnal kayl ya kai mahaifinmu muni'a minnal kayl an hana mu komawa ma'ana bayan wannan da muka je muka yi a gaba an hane mu da mu koma mu yi awo illam tusil ma'ana akhana idan baka bada dan uwan mu tafi da shi ba naka sai suka ce qalu ya abana muni'a minnal kayl fa arsil ma'ana taqdirin magana shine idan muka koma a karo na biyu za mu yi awo ba za a ba mu awon nan ba sai ka fita mun je da dan uwan mu binyamin dan haka arsilu ma'ana ka ba mu shi mu tafi tare da shi shi yasa malam yace ya nuna ba'da hadhihi al-marra ba wai sun yi ƙarya bane sun koya abincin sun ce ba ai musu awo ba a'a suna nufin muka sake komawa to ba za a yi mana awo ba illam tursil ma'ana akhana binyamin idan har baka bar dan uwan mu binyamin mun tafi tare da shi ba la naktal ba za a yi mana awo ba fa arsilu ma'ana naktal ka bar mu tafi tare da shi domin a ba mu awo wa inna lahu la hafizun lallai mu kan masu kokarin bashi kulawa ne ta musamman za mu alkinta shi za mu kula da shi wannan kuma shine yanayi na wanda ya kasance ya san ana shakka a kansa akan wani al'amari kamar yadda suka faɗa a can a farko kuma shine yanayi na wanda ya san ya taba yin wani abu wanda bai kyauta ba in yana so a mutu da shi zai kara tabbatarwa da kansa wanda sifa ko wani yanayi na aminci mana yace qara ba'dhum yaktalu bil yai wasu daga cikin makaranta sun karanta wannan kalma da yaktan da ya wuce nan ai yaktal huwa ma'ana mu je da dan uwan mu domin shi ma yayi awo kamar yadda muka yi sai ya zama to mun samu karin adadi na abin da muke bukata na abinci domin idan mun je kuma ana masa awon sa ne shi shi kadai in muka tafi da dan uwan mu shi ma yaktal zai yi awo sai ya zama to mun kara samu wani adadi na abinci yayin da kuma da qira'an naktal sai ya zama to gaban kidan mu duka zalimi awo wa inna lahu la hafizun ay la taqaf alayhi fa innahu sayarji'u ilayka za mu kula da shi kada ka damu mun ji mun gani za mu ba shi kariya babu abin da zai same shi za mu je salim alim mu dawo maka da shi salim alim wa hadha kama qalu lahu fi yusuf mana yace haka ne fa suka faɗa irin wannan fatankacin magana a lokacin da suke magana game da wa game da abasu annabi yusuf alayhi salatu wassalam su tafi da shi arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun wa lihada qala lahu saboda wancan abin da suka yi kuma wannan dai shine goman bakan da kuka yi wancan kar da haka duna duk wanda aka yi ma wancan a karo na farko ya ji shakka a karo na biyu bayan akwai wancan ainihin babu rula da haka sai ya ce da su hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl shin ayyuwa ayyana kuma amince muku game da shi in wannan amincewa da zan muku game da shi ai irin da ce dai amincewa da nayi akan dan uwansa a shekaru baya a baya na yi ku irin wannan amincewa to yanda idan har zan ba ku shi a yanzu to bai fice irin amincewa da nayi akan bayar da dan uwansa ba cikin tarata cikin rashin tabbas cikin tunanin menene abin da zai je ya dawo dan haka sai dai in ba ku shi a bisa irin wannan nau'i na amincewa ai hal antum sani'una bihi illa kama sana'tum bi akhihi min qabl malam yace abin da dai za ku yi mai abin da za ku yi da shi shi irin abin da kuka yi wa dan uwansa lokacin da kuka tafi da shi din nan a can baya to ghayibunahu anni kun tafi da shi domin ku dauke shi daga idanuna ku bar ni da ke wasu bana ganin shi akan idona wa tahununa baini wa bainahu kun ku shiga tsakanina da shi ma'ana dama tun da suka zo da wannan al'amari a wancan lokaci suka ce ga abin da ya faru na cewa kirkeci ya cinye shi mai mahaifin ya ce qala bal sawwarat lakum anfusukum amra dama bai musu ba bai yadda da cewa dan sannan ko wannan abu da aka furta ya faru da shi ya faru da shi da haka yanzu ma da suka zo da wannan ji yake yi a ransa an tafi da wancan dan ne dan araba tsakanin shi da shi wannan ma abin da ake nuni da shi kenan zai faru da haka sai ce fa Allahu khayrun hafiza ubangiji kan Allah madaukakin sarki shine fiyayyen mai kiyayewa shine biyayyen mai ibada kariya wasu suka karanta ta Allahu khayrun hifza Allah madaukakin sarki shine mafi biyayyen wanda yake mai ibada kariya akan dukkanin wani al'amari da aka samu sanin da cewa Allahu khayrun hafizan yana nuni zuwa ga shi annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ya ma amince musu da cewa su tafi da wannan da shi yasa ma har ya karanta cewa ko ya faɗi cewa Allahu khayrun hasiban Allah madaukakin sarki shi ne kiyayewa ne ma'ana to ya zan yi ku tafi da shi sun gaya mishi ga watakila duk abin da ya auku an ce sai mun koma da shi za a yi mana awo za a yi kaza za a yi kaza to amma yanzu ga kuma abin da yake na bukata kuma ya san ba zai iya ture wannan bukatar ba domin suna bukatar abin shi kuma an ce sun koma ba za a masa ba to ya zai yi sai ya dangana ya hakura kuma ya tuna musu wannan ruwan bakan naku ba ni ba shi zai sa an ba ku ba domin irin shi kuka min a baya amma dai gashi nan Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin masu kiyaye da haka ba kulawar ku nake bukata game da dana ba ba sa idan ku ba ba aikin tashi ko tattalin shi da za ku yi ba Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin wadanda suke masu kiyayewa al-alusi rahmatullahi alayhi ce hadha kama ta'mil minhu alayhi salatu wassalam ila al-ibn wal irsal a cikin wannan magana za mu fahimci cewa annabi yaqub alayhi salatu wassalam ya karkata na cewa zai yi hakuri ya ba su wannan da su tafi da shi lima ra'a fihi min al-maslahati saboda abin da ya gani na daga maslahar tafiya shi din ko wa fihi aidan min at-tawakkul ala Allah ma la yakhfa kamar yadda a cikin maganar sa za a fahimci sananin tawakkali dogaro ga Allah madaukakin sarki yadda bai kunya ba a cikin wannan maganar kamar ya nuna cewa ya dogara ga Allah madaukakin sarki akan abin da ya shafi yarsa ibn ashur rahmatullahi alayhi yace wa hum qad iqtana'u bi jawabihi su kuma sun yadda da amsar da mahaifin nan nasu ya ba su wa alimu min annahu mursalun ma'ahum akha mursilun ma'ahum akhahu sun yadda da cewa zai ba su dan uwan nan nasu su tafi da shi wani dani kare mu raji'u fi sha'ani da haka ba su ba a haka to sun yi kai kawo sun je sun roƙa su suna karba ne da zuciyar da suna ganin tabbas za mu je mu dawo da dan nan mu da shi ga mahaifin sa mun ba su zauna manufa a yanzu a cutar ba gani shi da haka ba su ji wani koda ba da mahaifin ya ce shikenan ku tafi da shi din na ba ku dama fallahu khairul hafizun Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin masu kiyayewa ba su ji damuwa ba suna ganin za su yi baki kuma su sun da ba sun tafi da shi ne ba da wata manufa ko wani nufi shi sa Allah madaukakin sarki bai haka ito mana cewa sun yi kai koro a gurin mahaifin su domin ya yarda da su akan abin da ya shafi a binyamin ko cewa abin nan ba yayin da kuma wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa Allahu khayrul hafizan ala annahu adna fi bihadi ibni binyamin fi dalika alwaqt na cewa wannan kalma da ya faɗa kamar ya sarraha musu ne ya ba su ilmi wal ayatu ala hadha alqawli fiha alwajhan a cikin wannan maganar a wannan fassarar wannan aya za ta dauki wajaji guda biyu al-awwal at-taqdim annahu law adna fi qulubihi ma'ahum la kana fi hirdillah cewa taqdirin magana shine inna ma ku idan ku tafi da shi to la kana fi hirdillah zai kasance ne a karkashin kulawar Allah madaukakin sarki la fi hirdihim ba wa akan kula musu nabi suka ce annahu lamma zakara yusufa cewa lokacin da ya ambaci yusuf qala fallahu khayrun hafizan Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin masu kiyayewa yana nufin wa li yusufa game da dana yusuf li annahu kana ya'lamu annahu hayy domin ya san cewa dan sa yana raye wannan domin gashi yayi magana kan kara dan haka fallahu khayrun hafizan a wancan wanda yake ya tafi ina da yakinin cewa Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin masu kiyayewa a duk inda yake wannan danawa to yana a karkashin kulawa ta Allah madaukakin sarki shi yasa sai malamai suka ce wannan ya nuna cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya san cewa dan sa yusuf yana nan a raye bai mutu ba domin da matan da suka zo suka ga ya mishi bai yadda cewa dan ya mutu kuma a matsayin sa na annabin Allah sarki zai iya sa mishi ilhama zai iya san da shi ta da hanyar wahayi na cewa dan ka yana amma Allah bai sanar da shi a ina wannan da yake ba domin da ya san inda dan yake ai da ya tura ya ce aje can kuma da suka je garin Misra suka dawo suka bashi labarin zai iya sansanar cewa wannan da nawa ne wannan shine inda yake domin dama Allah ya gaya min yana can amma duk ba yi ba kuma dalilin da zai nuna cewa bai san cewa dan a can yake ba amma kuma yana da yakinin dan yana raye shine lokacin da zan zo a gaba sai ya ce asallahu an ya'tiyani bihim jami'a ina roƙon Allah da ya sanya su dawo gare ni gabaki dayansu wannan ya nuna cewa yana sa yana da yakinin cewa wannan dan nasa yana da rai da haka magana annabi yaqub alaihi salatu wassalam anan ta nuna cewa ta iya daukan wajahin fallahu khairun hafizan yana nufin ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam domin ya san cewa dan sa yana raye sai dai Allah madaukakin sarki bai nufa ya sanar da shi cewa ina wannan dan nasa yake ba wa huwa arhamur rahimin Allah madaukakin sarki shine majiƙai irin jin kan da ba wanda yake da jin kai girman Allah madaukakin sarki shi zai rahamshe ni kamar yadda malam ya ce yace huwa arhamur rahimin nabi shine mafi jin kan masu jin kai game da sha'anina game da al'amarina domin ni sayarhamu kibari wa dha'fi wa wajdi bi waladi Allah madaukakin sarki zai ji kan girma na da shekaruna da tsokana zai ji kan raunina a matsayina na dattijo yanzu zai ji kan raunina a matsayin wanda ban san amfana wa kaina komai ba ban isa in sanar da kaina yanayin da nake ciki ba sai fa abinda Allah madaukakin sarki ya nufa dan haka Allah madaukakin sarki majiyin kaina ne akan al'amarin da ya jallabe ni da shi wa arju minallahi an yuddahu alayya ina kuma fata Allah madaukakin sarki ya dawo da shi zuwa gare ya izuwa ga gare ni wa yajma shamli bihi innahu arhamur rahimin ya hada fuska ta da kashi ya zaman to yanzu gashi na ga dana bayan tsawon shekaru mana duk wannan shekarun da aka saba zakiya annabi yaqub alaihi salatu wassalam bai yi qanatu ba mana bai yanke tsammani da jin cewa Allah madaukakin sarki zai sake hada fuskarsa da ta dansa bai dai bai tsammani to me ci gaba da faruwa
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin wani abun da yake aukuwa tsakanin annabi yaqub alaihi salatu wassalam da kuma yayansa walamma fatahu mata'ahu lokacin da suka je suka buge wannan kaya nasu da suka zo da su. Ma'ana shi duk wannan abin da ake yi irin zumudin nan ne na wanda ya dawo daga tafiya, ba su ma kai ga buge kayan su ba, suka je suke gaya wa mahaifin su ga abin da ya faru. Ko kuma mu ce irin nauyin nan ne na jin alƙawarin da suka ɗauka, da aka suna isowa ba su kai ga buge hajar su ba, ba su kai ga tantance ma me muka zo da shi ba, sun je sauke nauyin alƙawarin da suka ɗauka. Kun ga ashe dai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautata musu zaton nan, zaton bai fari a ƙasa banza ba, ma'ana sun je suna isowa da tafiya, suka ji duk sai su zama wacin tattaunawa da mahaifin su sannan suka dawo. Malam yake gaya mana cewa yaqulu ta'ala wa lamma fataha ikwatu yusuf mata'ahu, lokacin da ƴan uwan Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam suka zo suka bude wannan kaya nasu da suka zo da shi, wajadu bida'atuhum ruddat ilaihim, sai suka ga ga wannan kudi nasu, ga wannan haja da suka je su fanshi wannan abinci da ita ga tanan an dawo musu da ita. Wayyin laki kana amara yusuf fi fidyani bi wad'iha fi halihim, ita ce dai wannan wanda Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya yi wa waɗannan matasa ma'aikata a gurin sa umarni cewa su sanya a cikin kayan waɗannan yan uwa nasa. Falamma wajadu ma fi mata'i, lokacin da suka samu wannan haja ta su, wannan bid'a ta su a cikin kayan su, qalu ya abana ma nabghi, sai suka ce ya mahaifinmu, ya babanmu, me muke nema, ai ma za mu ridu, kamar yadda malam ya ce me muke nema ne, ma'ana me muke nema sama da wannan abun da aka yi mana. Shi sa Imam Qatada rahimahullahi alayhi ya ce ma nabghi wara hada inna bid'atana ruddat ilayna wa qad awfa lana al-kayl, ga kudin mu an dawo mana da shi, ga da kaya kuma mun samu mun tawo da shi, to me muke nema sama da mu cika alƙawarin da aka yi mana, mana mun ce mun dauko alƙawari mai nauyi, kuma gashi mun zo mun duba kayan mu mun ga ga kudi ga abinci, to me muke nema sama da mu cika alƙawarin da aka yi mana. Sa'ilin da wasu malami suka ce ma na bari ai mun kan ba kuma muna nufin zalunci bane ba, ma'ana da kaga wannan kudin an da mana da shi wallahi ba mu san an saka mana ba, mu ma ba mu san cewa an sako mana a ciki ba, kuma ba ƙarya muke maka akan abin da ya faru tsakanin mu da Al-Aziz ba, hatta hu bi Isa ai la nadhlim ahada, mu ba mu zalunci kowa ba. Fal Aziz raj'a lana al-bid'a, wannan shugaba wannan minista shine ya dawo mana da wannan kudi ya saka mana a cikin kayan mu, ba mu kai ba, domin al-bid'a kaima ce wadda take nuna zalunci bishatta anwa'i, kalma ce wadda take nuna udwan, ita ne iyaka, shallake iyakoki, hajirci, domin muka lura cikin alqur'ani mai girma za mu ga yadda Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuha an-nasu innama baghyukum ala anfusikum innal ladina dinu 'inda Allahi al-islam wa mukhtalafa alladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm baghyan bainahum, sai da ya zamanto sun ketare iyakoki, sun zalunci kawunan su, sai ya zamanto ba su amsa suna cikin addinin musulunci ba, shi yasa da yake alfasha ta zina ta zamanto ta tattare duk wani nau'i na zalunci da mutum zai yi, ya zalunci kansa, ya zalunci wanda ya tarayyan nan da shi, ta yayuwa ya zalunci waɗanda suka aminta da shi gurin aikata wannan al'amari da ɗaya ɓangaren wanda watakila akwai aminci ko amana a ciki, sai Allah madaukakin sarki ya kira ta a gurare a alƙur'ani daban-daban da kalimatul bigha. A suratul nur Allah madaukakin sarki ke cewa la tukrihu fatayatukum ala al-bigha'i in aradna tahassuna, sannan da ake cewa ga mahaifiyar Annabi Isa wa ma kanat ummuki baghiya, saboda al-bigha ma'ana zalunci da ketare iyaka, amma a nan gurin an yi amfani da kalmar zina, an sanya mata al-bigha saboda ta kai makura gurin zalunci. Dan haka anan da suka ce ma na bari, wasu malamai suka fassara da cewa ai ma na bari cewa mu ba mu yi zalunci akan wannan al'amari ba, wa namiru ahlana, abinda muke so shine idza arsalta akhana ma'ana nati bil mirati ila ahli, idan kuma bar dan uwanku kuka tafi tare da shi, to za mu zo da awo ga iyalan mu, za mu zo da abinci wanda yake za mu ci, ma'ana suna ƙara kwadaitar da ma'ifin su da kwantar mai da hankali, suna nan da yakin alƙawarin su na sanurawi du anhu abahu wa inna la fa'iluna, to ga murawadan da suna yi, suna ƙara nutsan mai da zuciya na cewa idan arsalta ma'ana akhana namiru ahlana, za mu je mu samo abincin mu yin awo da za mu kawo iyalan mu, wa nahfazu akhana, sannan kuma za mu kula da dan uwan mu, karka da mu yanda muka je da shi lafiya haka za mu da maka da shi lafiya, wa nazdadu kayla ba'ini, ga ma wani karin tagomashi idan muka tafi da shi za mu kara samu kai da ba'iri ko taukacin hindu ba'iri abin da raƙumi zai iya dauka domin an haka yato cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam abin da yake ba wa duk mutum daya a wannan lokacin shine hindu ba'iri abin da raƙumi ne zai iya dauka kamar yadda imamu bagawi ya fita ya nuna haka a cikin athar da ya kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan aya sannan kuma mujahid sai ya ce a hindu ba'iri an hindu himarin gwagwarin abin da jaki guda ɗaya zai ɗauka ya ce fi ba da lura a cikin ba'in yana nufin himmin himar amma dai ala ayi halin mu tafi da ɗan uwanmu za mu ƙara samun aujin abin da za mu samu domin mun je mun goma to ai yanzu mun tafi mu sha ɗaya an ƙara samun aujin abin da muke nema za ka sai ce sai suka ce za ni ga kai bin ya sai wannan awo ne mai sauki ma'ana abin da suke nufi wannan awo ne ai al-mushiru ilayhi fi qawlihi zalika kaymin yasir suna nufin cewa abin da za mu je mai na awo mai sauƙi ne sai malamai suka ce to me suke nufi da cewa kai mu yasi da me suke nufi a kan magana su ta cewa kai mu yasi wal ma'ana annahu kai mu yasir ala hadha ar-rajul alladhi fihi li saqaihi wa hirsihi fil badr suna nufin cewa zalika kai mu yasi dan karin da za a yi wa dan wannan namu mu samu karin abincin guda daya gashi dai mu kari ne a gurin mu amma shi ba wancan da za mu je gurin sa saboda mutum ne mai kyauta saboda mutum ne mai alkhairi zalika kaini yasir awo ne a gurin sa wanda yake ba abu ne da zai daga mai hankali ba saboda mutum ne mai kyauta yayin da wasu suka ce a'a kaini yasir ai sari domin mu ƙara samun sauƙin cikin hannu domin mu ƙara samun yawan awo da zamu sannan kuma abin da muka zo da shi domin ya ƙara yi mana auki saboda mun ƙara samun damuwa qala sai mahaifin nan nasu yace lan ursilahu ma'akum ba zan aike ku tare da shi ba ba zan bari ku tafi tare da shi ba hatta tu'tuni mawthiqan min Allah har sai kun zo mun da wani alƙawari tsakanin ku da Allah ku tabbatar mun da cewa idan kuka tafi da shi babu wani abu da zai faru sai kun mun rantsuwa malam yace ayyahnifuna bil uhudi wal mawathiq sai sun yi rantsuwa akan alƙawura akan yarjejeniya na cewa za su tafi da shi la ta'tunni bihi kuma za ku dawo mun da shi illa an yuhata bikum sai fa idan an cin muku ma'ana kun tafi wani al'amari na rashin da'i ya ci galaba a kan ku wanda kun gagara yaya za ku yi illa an yuhata bikum an cin muku kunyi ku fita daga wannan al'amarin ya zama kun kasa sabon mafita to a nan gurin shi ne nake sa ran ba za ku damu da shi ba amma in dai sanin hali ne to za ku damu da shi ma ne ce illa an tughlabu kullukum wa la taqdiruna ala takhlisi sai dai fa idan an shiga raba a kanku gabaki daya kuma kuka gagara ku fitar da shi falamma atawhum mawthiqahum Allah ya ce lokacin da suka bashi wannan alƙawari da suka dauka wa karan kansu ai akkada alaihim sai ya ƙara tabbatar musu da cewa Allahu ala ma naqulu wakil Allah madaukakin sarki shine wakili shine mai shaida yana ganin wannan alƙawari da na dauka a tsakanina da ku dan haka na sanya Allah madaukakin sarki ya zama to shaida tsakanina da ku akan wannan alƙawari da kuka dauka wannan shine abin da ya faru na kulla alƙawari da annabi yaqub alaihi salatu wassalam yi da ƴaƴansa game da amintuwa da ya samu na cewa ya ba su wannan dana shi mafi soyuwa a gare shi a daidai wannan lokaci akan idanunsa na su tafi da shi ya juri ya bar mai faradar kiwon ya juri damuwar da zai ji amma kuma a ƙarƙashin zuciyarsa yana jin ƙarshi safe da ya sanya musu turaku na ɗaukan alƙawura domin ya zamanto cewa ya kafe su ya kuma tunatar da su amma duk da wannan bai bar su sasakai ba shi ma kuma ba yana ji wannan ya isar mishi ba sai ya bar ma wa Allah madaukakin sarki jibincin labarin domin shi ne mai karewa shi ne kuma wanda yake gudanar da al'amura jin yaya al'amarin ya ci gaba da tayawa shi ne abin da za mu dora a kan shi idan Allah madaukakin sarki ne kowa ne komai ya kai mu zuwa gobe abin da na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mu da kuma tunatar da mu wannan kuskure watawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله